Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a makaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalo da kuma Niya muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Talata 9 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanun labaran.
Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a kasar Sudan ta Kudu sun ce masu taimakawa wajen samar da zaman lafiya a kasar ya kamata su gaggauta ganin sun dauki matakin da ya dace fiye da yarjejeniyar da kungiyar raya yankin gafashin Afirka ta cimma a ranar Juma'a. Kwamitin yaki da cin zarafi da kuntatawa ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana damuwarta akan rahoton da ke cewa wasu lauyoyi hudu ƴan kasar Burundi suna fuskantar kwace lasisinsu na gudanar da aikinsu na lauya. Kana mutane da yawa ne suka mutu, wasu dama suka samu rauni daban-daban lokacin da jami'an tsaron kasar Habasha suka bude ma wasu zanga-zanga wuta na nuna kin jinin gwamnati.
To, kanun labaran kenan. Gwamnatin Najeriya ta sake sabunta kudurinta na binciken almundahanar jiya da yau. To, idan aka kare wasu fa, an tabka.
Idan suka hana a yi bincike, wannan tabbas za su rasa mutuncin da suke da shi a fuskar al'umma. Ina tabbatar maka, shi kansa soyayya da ake Buhari za ta ragu. Don haka, ya bari a yi bincike yadda ya kamata.
To, Allah shi kyauta, za kuma a ji ƙarin haske kan kurarin shugaban wani ɓangaren Boko Haram Abubakar Shekau. Kuma kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sokoto na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya. Inda a yau za a ji ci gaba da tabo takaddamar siyasar jihar Zamfara. Amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Mausare, assalamu alaikum. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a kasar Sudan ta Kudu sun ce masu taimakawa wajen samar da zaman lafiya a kasar ya kamata su gaggauta ganin sun dauki matakin da ya dace fiye da yarjejeniyar da kungiyar raya yankin gabashin Afirka ta cimma ranar Juma'a domin ganin an samar da zaman lafiya a daukacin kasar. Suka ce tilas ne gwamnatin kasar ta baiwa rundunar sojojin yankin goyon bayan da take bukata domin gudanar da ayyukanta, domin nan ba da jimawa ba ne ake sa ran sojojin su bayyana a kasar ta Sudan ta Kudu. Daya daga cikin ire-iren waɗannan mutane da suke wannan kiran ko sun haɗa da Professor Jacob Cole, wanda yake shine shugaban babban kwalejin kimiyyar siyasa ta jami'ar da ke babban birnin ƙasar, wato Juba. Ya ce wannan yunkuri na ƙungiyar abin marawa baya ne, musamman ma na ganin cewa za ta aiko da sojojinta a ƙasar domin tabbatar da samar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu. Cole ya ce kar alƙawarin ya zama na fatar baki kawai, amma ya zama a aikace. Ya ce muddin ba a gaggauta ɗaukar matakin da ya dace ba, to duk wata yarjejeniyar da aka cimma wafa zai zamo shirme ne. Shehin Malami ya ce abu mafi muhimmanci shine a tabbatar da an kaddamar da wannan kudirin yanzu-yanzun nan, musamman ma a tabbatar cewa shugabannin hafsoshin kasashen kungiyar ta raya kasashen gabashin Afirka sun gana da takwaransu na kasar ta Sudan ta Kudu akan yadda za su gudanar da wannan aiki, musamman akan abin da ya shafi gudunmuwar kuɗi da kuma sauran ayyuka.
Kwamitin yaƙi da cin zarafi da ƙuntatawa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana damuwarsa akan rahoton da ke cewa wasu lauyoyi hudu ƴan ƙasar Burundi suna fuskantar kwace lasisinsu na gudanar da aikin lauya domin kawai sun baiwa kwamitin bayanai. A cikin wata sanarwar da kwamitin ya fitar jiya Litinin, ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta Burundi da ta bada tabbacin cewa ba wani lauya da zai fuskanci akuba domin kawai ya baiwa kwamitin haɗin kan da yake buƙata. Kwamitin ya ce dole lauyoyin da wannan abu ya shafa sun haɗa da Amel Niyongere, Lambert Nigarura, Dieudonne Bashirishize, sai kuma Vital Nshimana. Waɗannan dai su ne suka taimaka ma rahoton da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasar ta Burundi da kwamitin na Majalisar Ɗinkin Duniya suka samu na tattara bayanai na ƙuntatawa jama'a da aka yi a ƙasar. Biyo bayan wannan gudunmuwar da suka bayar ne sai babban babban mai gabatar da kara na kasar ya buƙaci shugaban lauyoyin kasar da ya hana su damar ci gaba da gudanar da ayyukansu na lauyoyi masu zaman kansu tare kuma da masu kazafin aikata wasu munanan ayyuka ciki ko har da yunkurin juyin mulki. Haka kuma a ranar da aka dau waɗannan matakan kan waɗannan lauyoyi ne kwatsam kuma sai ga gwamnatin ƙasar ta ce ba za ta ci gaba da zaman tattaunawa da kwamitin ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mutane da yawa ne suka mutu kana wasu da dama suka samu rauni iri daban-daban lokacin da jami'an tsaron kasar Habasha suka bude wa wasu masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati wuta a cikin ƙarshen satin da ta gabata kamar yadda jami'ar adawa ta ruwaito ita da kungiyar kare haƙin bil'adama. Kungiyar Amnesty International ta ce akalla mutane 97 ne suka mutu lokacin da suke gudanar da wannan zanga-zanga a yankin gundumar Oromia dake yankin na Amhara a Oromia. Wasu jami'an biyu ne da ke cikin jam'iyyar Oromo Federalistic Congress sun ce mutane sama da 30 ne aka kashe a ranar Asabar da Lahadi. Mataimakin shugaban jam'iyyar Mulatu Gemuchu ya shaidawa muryar Amurka cewa waɗannan mutanen da suka mutu sun bazu ne zuwa birane 12 da ke faɗin ƙasar. Ɗaya daga cikin biranen da wannan abu ya fi shafa ko shine Bahir Dar da ke yankin babban birnin Amhara. Wannan yasa tilas jam'iyyar adawa ta Semayawi dakatar da taron da ta shirya za ta gudanar ta ce dalilin ta ko shine rashin amincewar da gwamnati ba ta yi ba na ganin ta gudanar da wannan taro da ta yi aniyar yi. Sai kuma ana sa ran masu zanga-zanga su taru a ranar Lahadi domin su nuna goyon bayansu ga masu zanga-zanga kana su nemi damar ganin an tattauna batutuwan kananan hukumomi. Shaidun ganin da ido dai sun tabbatar wa muryar Amurka cewa jami'an tsaro sun halbi mutane cikin taro haka na zikau. Kungiyar Amnesty ta ce nan take mutane 30 suka riga mu gidan gaskiya. Sai dai mai magana da yawo yankin gundumar gwamnatin Amhara Ngusi Tlahum ya ce mutane 7 ne. Don haka gwamnati ce ke da alhakin kare kasar ta da ganin an bi doka sau da kafa.
Wani ba mai karfin gaske da ya tashi a harabar asibitin da ke kudu maso yammacin birnin Keta na kasar Pakistan jiya Litini ya yi dalilin mutuwar mutanen da yawansu ya haura 60 kana wasu da yawansu ya kai 160 suka samu rauni daban-daban kamar yadda waɗanda suka ga wannan al'amarin da kuma jami'an tsaro suka faɗa. Jami'an asibiti suka ce mutane da dama da suka samu rauni yanzu haka suna cikin mawuyacin hali kana akwai fargabar cewa adadin mutanen da suka mutu na iya karuwa kuma yawancin waɗanda suka mutu din lauyoyi ne. Wannan abin da yayi dalilin mutuwar waɗannan mutanen dai ya faru ne jim kaɗan bayan da lauyoyi masu yawa suka taru a harabar asibitin na Keta domin gudanar da zanga-zanga akan mutuwar shugaban kungiyar ta lauyoyi wanda wasu da ba a san ko su waye ba suka harbe shi. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan kuncin rayuwa wanda akan alakanta da satar da wasu kusoshin gwamnati ke yi a wannan kasar da ta samu kuɗi tsababa daga arzikin man fetur, gwamnati mai ci ta sake sabunta kudurinta na bin kadin kuɗaɗen da suka ɓace a baya da ma yanzu kuma har an shiga tsokaci. Ga wakilin mafadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa da bayani.
Fadar gwamnatin tarayyar Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranci ta yanke shawarar cewa za ta gudanar da cikakken bincike akan matsalar badaƙalar kasafin kuɗi da ta daibaibaye majalisar Najeriya, kuma za a fara binciken nan ne ya taɓo gwamnatocin baya, wato gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan da gwamnatin Olusegun Obasanjo da gwamnatin Umaru Musa Yar'Adua Marigayi, da zumar cewa 'yan majalisun da suka tafka wannan irin badaƙalar a baya su ma an gurfanar da su a gaban kuliya bayan an gudanar da cikakken bincike. Ministan Shari'a kuma babban na Najeriya Abubakar Malami shi ne yake bayyana haka a tattaunawa da yadda manema labaru, inda yake cewa gudanar da wannan bincike shi na da muhimmancin gaske domin tabbatar da an kwato dukiyoyin jama'a da waɗansu na baya suka sata. To ganin cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi alwashin gudanar da wannan binciken tare da ita kanta ɓangaren majalisar zartarwa da yake jagoranci, na tuntuɓe Farfesa Al-Mustafa Usuji, ƙwararre akan sha'anin dokoki da ayyukan majalisa, ko yana ganin cewa wannan aiki zai iya yin tasirin da ake bukata, sai ya ce.
Ba shakka ita gwamnati tana da hurumi da za ta iya yin bincike daga sashinta ita kanta majalisa, tunda yanzu ka duba su majalisar ma wajen mutane sun fito sun ce a bincika shi kanshi shi shugaba kakakin majalisa bai ce ka a bincika ba, ai ya ce cewa ne a bari majalisar ta dawo sannan kwamitin ta na tsawatarwa ƴan majalisa ya bincike akan abin da ake zargi. To in ka duba a tarihin majalisar nan duk wani wannan aka cire shi ma shugaban majalisa daga majalisar ne husumiyar take tasowa a cire shi, don haka bai hana ita gwamnatin zartarwa ta bincike ga mutanen da suka zamanto suna da hannu a cikin nata gwamnatin zartarwa, ita kuma majalisa ita ma ta yi bincike daga su waye da waye suke da hannu, domin in aka yi binciken bangare biyu zai iya zamanto cewa kila za a samu adalci shi dan majalisa da ya zamanto ya samu adalci ga ƴan uwan shi ƴan majalisa da suke binciken shi, kuma ita kanta gwamnatin tarayya dan in ya zamanto mutun ya hada baki da wani dan yayo a ringizo shi ma ta gabatar da shi gaban kuli. An ban manta ba, ai da farko da aka taso da ƴan majalisa suka fito suka ce an yi badakala a kasafin kuɗin da aka kawo musu, ai mun ga an cire shi babban darakta na ofishin kasafin kuɗin, sannan aka cire aka zamanto wasu daraktoci ko ko manyan ofisoshi kusan 22 an musu canjin wajen aiki.
Farfesa Al-Mustafa Usuju kenan ƙwararre kan sha'anin dokoki da ayyukan majalisa a tattaunawa da nayi da shi a Abuja. A waje ɗaya Ibrahim Wala, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin haɗin kai na yaƙi da cin hanci da rashawa da suke shirya ɗaukar mataki akan ƙalubalantar gwamnati akan wannan badaƙalar ta kasafin kuɗi, ya bayyana min cewa wannan mataki da gwamnatin tarayya za ta ɗauka ba zai hana su yanke hukunci akan matakan tilasta a yi abin da ke daidai da za su ɗauka kwanan nan ba.
Yanzu ga Jarabawa. Jarabawa ita ce Buhari ya bari a yi bincike ko ɗan cikin gidansa ne aka samu, ba ma a ce wani mai rike da mukami ta bangaren gwamnati ko majalisa ba, kowane ne a tozarta. Kuma ina so in tabbatar ma ƴan Najeriya su gane wani abu. Tabbas tunda ka gama daga majalisa yanzu waɗanda suke kansu a haɗe suka yi gwagwarmaya suka samu kujeru na cikin gidan majalisa su kansu yanzu sun dare. Kasancewa ƙorafe-ƙorafe ne ya kai wani mizani wadda ta zo ga fallasa. Don haka dama ce da ake da shi yanzu daga bangaren shugaban ƙasar shi kansa tunda yana da kishi shi kaɗai, sannan mu ma ƙungiyoyi tunda muna da kishin a haka ɗin za mu tsaya mu tabbatar da mun ingiza duk wanda zai bincike.
Amma kuna da tabbacin cewa daga hadar gwamnati za a iya wannan cikakken binciken idan ƴan barandansa ƴan kanzagin hadar gwamnati suna da hannu a wannan badakalar da ake zargin an tafka?
Idan suka hana a yi bincike, wannan tabbas za su rasa mutuncin da suke da shi a fuskar al'umma. Ina tabbatar maka shi kansa soyayya da ake wa Buhari za ta ragu. Don haka ya bari a yi bincike yadda ya kamata. In ya kare wani, ina tabbatar maka yana kare mutum ɗaya, mutum dubu in ba miliyan ba za su guje masa. Wannan ya sani.
Ibrahim Wala kenan, ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyoyin haɗin kai na yaƙi da cin hanci da rashawa, a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Umar Faruku, Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To Allah ya sauwaƙa ku. A kuma gaida Umar. Har yanzu dai muna Abuja ɗin, inda sabuwar takaddamar cikin ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da ɗauki hankalin jama'a, musamman ma sabon bidiyon Abubakar Shekau, kamar dai yadda za a ji wannan rahoton da Nasir Adamu Ilhikaya ya aiko mana.
Faifin bidiyon na tsawon minti 24 kamar yadda kafafen labarun Najeriya suka samu ya nuna wani mutum fuskar sa rufe da wasu masu riƙe da makamai sun yi masa zobe. Daga bisani Abubakar Shekau ya bayyana a faifan da nuna har yanzu shine shugaban ƙungiyar ta Boko Haram, da nuna wanda ƙungiyar Da'ish wato ISIS ta nada Abu Musa al-Barnabi ba su amince da shi ba. Bayanan da sun yi kama da bayanan da Shekau ya yi faifan sauti da ya fitar makon jiya da nuna yana raye ko manufarsa ta saba da tsarin al-Barnabi. Ƙungiyar dai da tun farko ta yi mubaya ga ƴan Da'ish da suka yi ikrarin kafa daular musulunci da kamfatar sashen Iraq da Sham a matsayin kasarsu, ta sanar da nada sabon shugaban Boko Haram Abu Mus'ab al-Barnabi, wanda Shekau bayyana da cewa kafiri ne. Takaidai masu sharhi suka ce wannan alama ce ta nuna ƙungiyar ta Boko Haram ta rabe gida biyu da kuma tasirin ta yanzu ya riga ya dakushe.
Wa ma'a zalika nahnu kad arsalna ilaykum risalat kathira 8 risalat nursiluha ilaykum.
Shekau wanda yace tamkar anyo da rishi ne don bayan aika kimanin wasiƙo 8 ga ISIS, sai kawai yace suka ji shugaban ISIS din Abubakar al-Baghdadi ya naɗa Albarnabi a matsayin shugaban Boko Haram. Faifan ya nuna barazanar shekau ga shugaba Buhari da babban hafsan rundunar ƙasa Tukur Yusuf Bora ta yi da muƙaddashin kakakin rundunar sojin Kanar Sani Usman Kuka Sheka da nuna yakin Boko Haram yanzu ma suka fara. Dr. Sadiq Abba na Jami'ar Abuja ya duba wannan sabon yanayi da Boko Haram suka bullo da shi.
In an yi sa'a a Najeriya ba zai ƙarfafa Boko Haram ba, a'a zai kashe musu gwiwa ne. Gaskiyan abun ya nuna cewa akwai Boko Haram ba tsintsiya ɗaya madaraki ɗaya ba ne, akwai fitina tsakaninsu.
To, a gaida El Hikaya, za a ji cikakken wannan rahoton a shirinmu na hantsi. Yanzu kam bari mu koma gefe guda, Aliyu Mustafan Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Waɗanda saka masu suka tsare, na farko ba hukumar tsaro ta jihar Zamfara ta kama su ba. Na biyu, sannan ko da ta kama su aka tsare su a Abuja, ba ta ba da sanarwa ba na cewa ga laifin da suka yi.
Ba a daidai gaya maka laifin da suke ba, su an gaya musu aiki.
Idan ita kanta ba so take ta shafa ma shugaban ƙasa jihar Muhammadu Buhari kashin kaji ba. Ta san ga dokoki ƙasa ba ta da iko don mutum bai jita ban shugaban ƙasa ba ta kama shi.
Jama'a, muna fatan kuna nan kallon mai da muke a nan birnin Washington DC, sannun ku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya. Wasu Zamfara sun ce anya ashe sulhu nan da aka ce an yi tsakanin gwamna Abdulaziz Yari na jihar Tasu da 'yan majalisar wannan jihar ɗin da gaske ne, kuma inda gaske ne ya kamata a yi shi.
Sunana Manner Haidara Kaura, shugaban majalisar matasa arewa ta ƙasa reshen jihar Zamfara. Yanzu a halin yanzu mu ba mu yarda da wannan sasantawa da ake yi tsakanin 'yan majalisa da gwamna ba, domin akwai sun bayanin laifukan da ya yi. Sun yi shi a bayani, mun ji bayanansu a rediyo daga sita har sauran 'yan majalisa, sannan sun yi shi a rubuce mun gan shi. Kuma tun da aka fara mulkin nan shekara ɗaya zuwa biyar ana aiwatar da wa'annan laifuka. To, idan ana maganar sasantawa, shin kenan laifukan da suka faɗa ya yi ƙarya suke yi kenan? Yanzu abin da muke so, tun da an lissafa wa'annan laifuka an tace su, abin da muke so kawai a aiwatar da abin da doka ta ƙasa ta fara. Ko duk wanda ya taka wata doka akwai tsari na hukunci wanda doka ta ƙasa ta ce a yi masa, domin zai zama darasi ga masu zuwa. Muna son 'yan majalisa su tuna amana ce muka ba su wakilcinmu da suke yi, don haka su ji tsoron Allah su aiwatar da abu. Idan ba su yi wannan ba, mu kuma a shirye muke mu je kotu domin mu kalubalance su. Kotu za ta sa su dole su yi abin da doka ta ƙasa ta ce a yi.
To, duk da cewa kamar akwai alamar kura ta ɗan soma lafawa a takaddama da ake tsakanin gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari da 'yan majalisar dokokin jihar Tashi, abinda har yasa aka jefa wasunsu musamman shugabanninsu a gidan Yari kwanakin baya, bayan da aka ce wai su 'yan majalisar sun je sun keɓance suna ƙwalle-ƙwallen neman su tsige gwamna ɗin. Wasu Zamfara da suke ƙallafa idonsu suna ganin wainar da ake tuwa a wannan jiha ɗin musamman a nan cikin Gusau, sun ce har yanzu tana nan ƙasa tana dabo. To, amma mu a kashin nan na biyu na muharar da muka fara a makon jiya a tsakanin gogaggen ɗan siyasa na jiha ta Zamfara Sanata Sa'idu Muhammad Ɗan Sadau da kuma ƙusa jam'iyyar APC mai mulkin jihar Alhaji Sani Gwamna, za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a cikin makon jiya ɗin, inda muke tambayar shi Sani Gwamna ɗin me yasa ake son aje a janyo 'yan sandan da ba ma 'yan sandan yau da kullum ba ne na 'yan leƙen asirin ƙasa ne, wato SSS, ana son a jefa su cikin wannan tazoma ta siyasa.
To, ai wannan kaga ba tunani ba jami'in tsaro nake ba, ba ni iya yin gano abin da ya jawo su, illa kamar yadda nake maka wa'annan mutane jagorori ne na al'umma a jihar Zamfara, kuma mutane ne wa'anda yake shugaban ƙasa zai zo a wannan jiha, suka furta cewa ba za su je wajen tarbon shi ba. To, kaga mu ba su ba mu a rubuce ba, ko kuma su gaya mana cewa ga wani dalilin su.
Sanata Sa'idu, ya kake ganin cusa ma'aikatan tsaro cikin harkar siyasa irin wannan ta Zamfara?
Ina ganin maganar da shi Alhaji Sani ke yi bai ma sa abin da ake cewa aikin jami'an tsaro ba na hukumar tsaro masu leƙen asiri na ƙasa. Aikin su shi ne a ƙarƙashin ƙasa su riƙa bincike su gano wane ne ke neman yaba ƙasa zagon ƙasa, wane ne ke neman ya ƙulla wani abu wanda zai kawo tashin hankali a cikin al'umma. To, da abubuwa da su shahi irin waɗannan al'amura, to idan suka samu sai su sanar da hukumar 'yan sanda. Hukumar 'yan sanda ga tsarin dokoki na ƙasa ita ke da ikon ta je ta kamo mutane. Idan ta kamo mutane kuma ta sanar da su, cewa a wuri kaza ranar kaza kun yi mutum kun kulla kaza wanda mu a gadin mu yana iya kawo tashin hankali a cikin kasar nan, wannan shi din bai samu ka kama ku domin mu ga gadin za ku yi zaman kasa. A sanar da su a sarari, ɗan sanda kuma sanar da duniya akan ga dalilin ga abin su da hannun dalilin ya sa aka kama su. Amma iya yanzu nake magana da kai, waɗanda suka kama su suka tsare, na farko ba hukumar tsaro ta jihar Zamfara ta kama su ba, na biyu sannan ko da ta kama su aka tsare su a Abuja ba ta ba da sanarwa ba na cewa ga laifin da suka yi wanda shi ne sa aka kama su. Saboda haka maganar Alhaji ta nake faɗi
ba a daidai gaya maka ne yanda suke ba, su an gaya musu ai. Su an gaya musu ko ka tambaye wani daga cikin 'yan majalisa ya tabbatar maka da cewa ba a gaya mai ba a gaya musu laifin da suka yi ba. Kuma bincike suna yin bincike sono kan da ake hukumar tsaro ta yanzu ta kama mutum ta bincike shi.
Ana san saurare shi ba shi dama
ya tambaye
mu ji Alhaji Sa'ido.
Wannan magana da yake faɗi ba su 'yan majalisa ba abin an gaya musu kenan ba, yana faɗi ne koro. Amma gaskiyar magana kamar da na gaya maka na yi magana kakakin majalisar dokoki ta jihar Zamfara, wannan ba shi ne abin da aka gaya musu ba. Domin
me aka gaya musu ne? Me aka gaya musu Alhaji Sa'ido?
Maganar kuma
yawata abin da aka gaya musu.
Ta san ba ta da ikon. Ta kama mutum don bai je tarbar shugaban ƙasa ba, ba ta da wannan iko. Saboda kuma ba zai yiwu ta san ba ta da iko idan ita kanta ba so take ta shafa ma shugaban ƙasa jiran Muhammadu Buhari kashin kaji ba. Ta san ga dokoki ƙasa ba ta da iko don mutum bai je tarbar shugaban ƙasa ba ta kama shi. Saboda idan har ta kama
su ai sai ka faɗa abin da an kike musu. To a ga dalilin da sa an ka tsare su.
Senator Sa'idu, me aka ce me aka faɗa musu ne a bisa dalili ko hujjar tsare su?
Yawwa ka faɗa abin da sun ka gaya maka.
Ai shi na gaya maka na magana da kakakin shugaban majalisa kamar da kasance tana da wasu labaru da yawa. Sun yi kokarin su magana da kakakin sa jihar Zamfara. Sun yi kokari su magana da waɗanda aka tsare. Amma saboda an tsare su an ba su alƙawari sun yi rubuta a rubuce cewa abubuwan da aka tattauna da su da irin amfashin da suka bayar idan sun fito ba za su yi magana da 'yan jarida ba. Wannan shi babban dalilin da ya sa su kan su ba su yi magana da kowa ba domin ba sa son su kare alƙawari. Saboda haka idan
wani ya yi magana da kai kuma
wanda sun haɗa
ya an ce su ka yi magana da kai in ba su magana da kowa ka ce sun yi magana da kai. Kai sanata Sa'idu ɗan Sadau kakakin majalisar na jihar Zamfara ya yi magana da kai, to ya an ka yi magana da kai kuma bai ya yi alƙawari kuma bai magana da kowa.
Ai ni ba ku fi wannan labarin
ba abin da ya faru.
Alƙawarin da suka yi a saurara ma da ba magana hayaniya ba ce. Alƙawarin suka yi ba za su yi magana kafafen watsa labarai ba. Sa'idu ɗan Sadau ba kafafen watsa labarai ba ce. Kuma shi yasa Sa'idu ɗan Sadau ba
zai yi an kace kai ka faɗi abin da suka faɗa maka. Dalilin da ya sa an ka tsare su ni na ce ba mai daraja gwamna ya sa an ka tsare su ba, kuma alaƙa su da mai daraja gwamna ba ita sa an ka tsare su ba, sai ka ce a'a ga abin da sun ka faɗa maka.
Abin da ka ce ai ni kai na ban ce gwamna ya sa aka kama su ba, ni kai na ban ce gwamna aka kama su, amma ka ce saboda ji tarbar shugaban ƙasa ba, wannan ita ce magana.
Alhassani
waɗanda suka ce idan mutum bai je ci da tarbar shugaban ƙasa ba
a kan da ke gaya maka in mutum ba jagora ba ne ko kuma yana cikin wata lalura amma baka da magana da kakakin majalisa ko jagoran majalisa ka hurta cewa ba za ka je tarbar shugaban ƙasa ba.
Amma yanzu Alhaji Sani ina zuwa Alhaji Sani kana nufin yanzu idan gwamna ta shiga cikin wata local government wani yanki wani ƙauye idan hakimin ko sarkin ko chairman na wannan local government bai zo tarbonsa ba sai a ji a kama shi laifi ne?
Idan bai je tarbon shi ba bisa ga wani dalili.
Don haka akwai kana magana kamar akwai
idan ya hurta cewa shi emia ne ko kuma shugaban kamun hukumar mulki ne shi ba zai je tarbon gwamna ba
to kaga dole a bincike shi a ce akwai wani dalili kenan.
To bari mu shiga cikin wasu, ina zuwa Allah ya sani, mu shiga cikin wasu daga cikin abubuwan da su majalisar dokokin suka zargi gwamnati da shi, wanda ya sa mutane suke zaton cewa sun zai harama za su tsige shi. Mu fara da abin da shi Manir Gidan Jaji, shi shugaban kwamitin watsa labarai, ya ce. Na farko ya ce suna zargin gwamnati da almubazzaranci na biliyoyin kuɗaɗe barkatai daga cikin gwamnati. Daga cikinsu akwai naira miliyan 11 da gwamnatin tarayya ta bayar na a tsamu jihohi daga cikin matsalolin da suke ciki. Akwai kuma naira biliyan ɗaya na kuɗin bashi na manoma ko na ayyukan gona. Mu fara da waɗannan, ya za ka kare gwamnati daga wannan zargi?
To, kamar yadda ka sani, zai magana bashin gona har yanzu babu naira guda wadda ta shigo cikin aljihun gwamnatin jihar Zamfara.
Na bashin ba a karɓo ba?
Kuma wannan tallafi ba karɓo ba.
To, na gwamnatin tarayya ba.
Wannan tallafi da suke magana, wanda mai daraja gwamnati an so saboda biyan albashi da sauran wasu abubuwa waɗanda sun ka shahi na jihar Zamfara. Alhamdulillahi, mai daraja gwamnati ko da an so ko da aka bashi waɗannan kuɗi, gwamnatin jihar Zamfara tana ɗaya daga cikin gwamnatocin da suka yi ƙoƙarin biyan albashi akan kari a cikin wannan jiha. Haka waɗannan kuɗi kuma bai kashe su ba sai tare da umarnin majalisa na cewa ga abubuwan da ake so a yi na raya ƙasa tare da su da sa hannunsu. Wannan yana nan rubuce, kana magana
wannan kuɗin na biliyan ɗaya da aka ce an karɓo daga Central Bank, daga babban bankin Najeriya ko?
Wayannan kuɗaɗe ba su ma shigo cikin aljihun jihar Zamfara ba.
To, okay, kana magana wancan biliyan 11 na gwamnatin tarayya kenan.
Wayannan kuɗaɗe da aka bayar don biyan albashi.
To, Senator Sa'idu, me zaka ce kan wannan bashin na farko da wannan batun kuɗin na farko? To, a gaishe ku. To, a shiri mai zuwa, Allah ya kai mu, ba wai kawai za mu tsaya ne kan batun bashin kuɗin ƙarfafa ayyukan ko kuma harkokin noma a wannan jiha ta Zamfara ba. Za mu ci gaba ne da bin dalla-dalla jerin gwanon dukkan laifuffukan da su 'yan majalisa suka tsarawa a kan shi gwamnati ɗin, kuma mu bayo shi mu ƙara bin nasa damar ya kare shi mai gidan nashi. A yanzu kan muna godiya ga su baƙin namu, Sanata Sa'idu Muhammad ɗan Sadau da kuma shi Alhaji Sani Gwamna, da kuma musamman Murtala Faruku Sayyina da wakilinmu kenan da ya taimaka muka haɗa shirin nan, muka kawo muku shi. A madadin su duka, Aliyu Mustapha Sakwati ne a Washington.
To, gaishe ka. Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Tawagar Amurka, 'yan ninkaya da ke ƙasar Brazil domin halartar gasan wasanni na Olympic sun taka rawar gani a gasan ninkayar da aka gudanar jiya Litinin, domin ko sun samu lambar yabo ta gol a gasan ninkaya wanda ake yi da kirji da kuma wanda ake yi da baya da baya. Ryan Murphy, ɗan shekaru 21 da haihuwa, shi ne ya nasara a gasar gudun mita 100 na maza wanda ake yi da baya da baya, domin ko ya kai gangane a cikin daƙiƙa 51.97. Wannan shine sabon bajintar da aka samu na wannan gasar, wanda ya zarta wanda aka yi kafin wanda aka samu ya kai ganga cikin daƙiƙa 51.94. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a ƙasar Sudan ta Kudu sun ce masu taimakawa wajen samar da zaman lafiya a ƙasar ya kamata su gaggauta ganin sun ɗauki matakin da ya dace fiye da yarjejeniyar da ƙungiyar raya yankin gabashin Afirka ta cimmuwa a ranar Juma'a, domin ganin an samu zaman lafiya a ɗaukacin ƙasar. Suka ce tilas ne gwamnatin ta ƙasar ta baiwa rundunar sojojin yankin goyon bayan da take bukata domin gudanar da ayyukanta, domin nan ba da jimawa ba ne ake sa ran sojojin su bayyana a ƙasar ta Sudan ta Kudu. Ɗaya ga cikin ire-iren waɗannan mutanen da suke wannan kiran ko sun haɗa da Professor Jacob Cole, wanda yake shi ne shugaban babban kwalejin kimiyyar siyasa ta jami'ar da ke babban birnin ƙasar, wato Juba. Kwamitin Yaƙi da Cin Zarafi da ƙuntatawa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana damuwarsa matuƙa gaya a kan rahoton da ke cewa wasu lauyoyi huɗu 'yan ƙasar Burundi suna fuskantar ƙwace lasisinsu a gudanar da aikinsu na lauya, domin kawai sun baiwa kwamitin wasu bayanai. A cikin wata sanarwar da kwamitin ya fitar jiya Litinin, ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta Burundi da ta ba da tabbacin cewa ba wani lauya da zai fuskanci hukuma domin kawai ya baiwa kwamitin haɗin kan da yake buƙata. Kwamitin ya ce lauyoyin da wannan abu ya shafa ko sun haɗa da Amnel Niyongere, Lambert Nigarura, Jordan Bashir Harhize, Saivatal Inshimirimana,
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni, da wanda ya hada mana sautin Mr. CD da abokin aikin sa Mr. Sulaiman, da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Malam Zubair dan mutan Sudan. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.